This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a cikin shirin mu na daren yau Litinin 26 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. A bangaren rahotannin mu za ku ji cewa hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta yi watsi da jita-jita da aka ta yadawa cewa sojoji sun yi yunkurin juyin mulki a kasar.
Abin da muke cewa shine wannan rahoton da wannan jaridar ta yanar gizo ta fitar ba gaskiya bane.
Mun jin wannan da masu sauraron rahotanni. Muna kuma tafa da shirin ƴan ƙasa da hukuma da labarin wasanni, amma fa duk sai an gyara zama an saurari kashin farko na labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Wani sojan saman Amurka ya rasa ransa bayan da ya cinna wa kansa wuta a kofar ofishin jakadancin Isra'ila da ke nan Washington DC, inda ya ambaci cewa ba zai iya ci gaba da sa hannu a kisan kyashin da ake yi ba. Aaron Bushnell, mai shekaru 25, wanda dan asalin birnin San Antonio ne na jihar Texas, ya rasu ne da saboda raunukan da ya samu a jikinsa sanadiyar wutar da ya cinna wa kansa, kamar yadda 'yan sandan birnin na Washington DC suka bayyana a yau Litinin. Sojan ya tunkari kofar shiga ofishin jakadancin na Isra'ila ne da misalin karfe 1 na ranar Lahadi, inda ka ganshi yana watsa bidiyon kisan kan nasa kai tsaye ta kafar Twitch, kamar yadda wani wanda ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ce. Hukumomin tsaron sun ce mutumin ya ajiye wayar hannunsa ne a ƙasa, ya kwara mai a jikinsa, ya kuma cinna wa kansa wuta. Tuni dai aka sauke bidiyon daga kafar, amma hukumomin sun ce suna da kwafi. A yau Litinin, ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce dakarun Isra'ila sun miƙa wa majalisar kula da yaƙin ƙasar tsare-tsaren yadda za a kwashe Falastinawan da ke zaune a yankin zirin Gaza, da kuma tsarin yadda Isra'ilan ke shirin kai samami ta ƙasa. Sanarwa ta biyo bayan wani alwashi da Netanyahu ya sha na ɗaukan matakin tura dakarun ƙasa cikin garin Rafah da ke kudancin Gaza, inda sama da rabin al'ummar Gaza ke samun mafaka daga yaƙin da ake yi. Sai dai wannan sanarwa wacce aka fitar a yau Litinin bata bayyana karara inda za a mayar da Falastinawan ba idan har aka kwashe su. Hakan na faruwa ne yayin da Amurka take jin hankalin Isra'ila kan ta tabbata ta samar da wani shiri da zai kare fararen hula daga hare-harenta. Yayin da kungiyoyin kwadugo a Najeriya ke shirye-shiryen fara zanga-zangar lumana a ranakun 27 da 28 na wannan wata, da nuna da masu kan tsadar rayuwa da ta dabaibaye al'amura a kasar. Rotanni sun ce shugabannin yankin kabilar Ibo na Ohanize sun tsame kansu daga zanga-zangar ta lumana, kamar yadda za ku ji a wani rahoto da wakilin mu a yankin Niger Delta Lamin Abubakar Sokoto ya aika mana daga Port Harcourt.
A baya-bayan nan dai kungiyar nan ta kabilar Ibo, wato Ohanize Ndibo, ta sanar da cewa 'ya'yanta na ciki da wajen Najeriya ba su ba shiga wannan zanga-zangar da za a yi wa gwamnatin Ahmad Bola Tinubu. Gwamin kungiyar ta sanar cewa ba wani tasiri a cikin wannan zanga-zangar, kuma 'yan kungiyarta ne ke shan wahala yayin da ake gudanar da zanga-zanga a Najeriya, suna hasarar rayuka da kuma ɗimbin dukiyoyi. Ita ma kungiyar nan ta IPOG da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra, wato IPOG ta umarci 'yan kabilar ta Ibo da kada su shiga wannan zanga-zangar. IPOG dai ta ce wannan zanga-zangar ba ta da wani tasiri, musa cina zo in waciku wani kusa ne a cikin kungiyar ta IPOG. Yana cewa ne ba ruwanmu da yajin aikin Najeriya, haka kuma ba ruwanmu da duk wata zanga-zanga, domin kungiyar IPOG ba Najeriya ba ce, sannan kuma ba za mu shiga duk wata zanga-zanga ba, saboda ba wata riba a ciki da za mu samu. Mu dai ba ma ƙarƙashin Najeriya, kuma mu 'yan ƙasar Biafra ne, san ba ma shiga cikin lamarin kungiyar kwadugo, domin daga ƙarshe idan an yi zanga-zangar ba ta wani tasiri a Najeriya. Shi ma wani shugaban kabilar Ibo Mr. Austin Emmanuel yace
I want to organize people to go to strike. People are suffering.
Yana cewa ne ina goyon bayan kungiyar kwadago su shiga yajin aiki saboda talakawa a ciki da wajen Najeriya na cikin wahala ko kaje neman aiki ma baka samu kuma baka samun aikin karfi ko ma wani irin aiki ba kudi ba abinci mutane na shan wahala dole ne mu je yajin aiki saboda mutane na cikin wahala
get more easy food to get let them be strike
masu sharhi akan al'amuran yau da kullum sun ce bai kamata gwamnatin Najeriya ba ta yi wasa da wannan lamarin Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad na Jami'ar Abuja mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a kasar
kasan su kungiyar kwadago sun ji masu na shiga alƙawari da gwamnati kuma wannan gwamnati tun san da ta shigo alƙawarruwa ake musu sai su janye yajin aiki har ta kai ga ana ganin ba su da mutunci a kan ƴan Najeriya da kuma sauran ma'aikata domin duk san da suka ce za su shiga irin wannan yajin aiki sai kuma daga ƙarshe ana sauran awanni a fara sai su fitar da sanarwar cewa sun janye ta bangare na biyu kuma su dama waɗancan IPOP da ƴan Ohainezi dama su mutane ne wanda ba su yadda da wanzuwar wannan gwamnati ba haka kuma gwamnatin da ta wuce dan haka su suna neman ta kowane hanya a ce an samu bacal ne an kuma samu kasar ta watsi dan su samu biyan bukata
Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
To majalisar dokokin Hungary ta amince da muradin Sweden na shiga kawancen kungiyar tsaro ta NATO lamarin da ya kawo ƙarshen watanni 18 da aka kwashe ana kwangabakon baya yayin da kungiyar ta NATO ke ƙara daukan matakai tun bayan mamayar da Russia ta yi wa Ukraine gwamnatin Hungary ta mika tsare-tsaren ta na amincewa da shiga kasar ta Sweden kungiyar ta NATO tun a shekarar 2022 amma lamarin ya yi ta fuskantar matsala a majalisar dokokin kasar ta Hungary saboda adawa da ƴan majalisar jam'iyya da ke mulki suke nunawa bisa tsarinta akwai buƙatar dukkan mambobin kasashen kungiyar ta NATO su amince kafin a karbi wata bakuwar kasa a matsayin mamba kuma Hungary ita ce kasa ta ƙarshe da ta zaba ta bi kauya ba amma a kuriyar da aka kada a yau Litinin kasar ta Hungary ta cire shinge na ƙarshe da Sweden ke buƙata don shiga kawancen na NATO
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoton mu na farko inda wakilin sashen Hausa na murya Amurka a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Hassan Maina Kaina ya labarta mana cewa hedkwatar rundunar tsaron Najeriya ta yi watsi da jita-jita da aka rika yadawa cewa sojoji sun yi yunkurin juyin mulki a kasar batun da ta ce kanzan kurege ne kawai
tun dai a daren jiya ne aka yi tsaya madidin cewar sojoji sun yi yunkurin juyin mulki a Najeriya har ma wata jarida ta kwarmato cewar shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu sun yi wata ganawar sirri da komandan rundunar da ke tsaron fadar shugaban kasar sannan an sa dakarun rundunar ƙara zama cikin shirin kota sannan suna ta sentry a da'irar gidan shugaban ƙasa to sai dai kuma sojojin Najeriya sun fitar da wata sanarwa da ke karanta wannan batu na nemi ƙarin bayani daga mai magana da yawun hedkwatar rundunar tsaron Najeriya Brigadier General Tukur Ismaila Gusau
abin da muke cewa shine wannan rahoton da wannan jaridar ta yana gizo ta fitar ba gaskiya bane kuma muna ganin sun yi shi ne domin cimma wani guri na kashin kansu kamar yadda aka sani ita wannan runduna wadda take da alhakin kula da fadar shugaban kasa da kuma Abuja da kewayenta ba wai sabon runduna bace a Abuja nan runduna ce wanda tun lokacin Abubakar ta fara ballewa tun lokacin hedkwatar Najeriya tana Lagos har aka dawo Abuja suna ayyukansu
na kuma saki tambayar General Gusau komai zai ce kan cewar an ga sojoji cikin shirin kota kwana suna ta sentry a zagayen gidan shugaban kasa
ba gaskiya bane wannan jarida ba mu san inda ta samu wannan labari ba kuma za mu dauki matakai na ganin cewa ba su sake fitar da irin wannan rahoto ba za mu kai su kotu kuma mun kira ga sauran jami'ai na tsaro da su binciki wannan jarida su nemo inda suka samu wannan bayani nasu so that ƴan Najeriya su zama cikin tsanaki su san cewa babu wani abu mai kama da haka kuma rundunar sojin Najeriya za ta ci gaba da kare martabar tsarin mulki da demokaradiyya wanda a halin yanzu ake yi a Najeriya mai girma shugabanmu janar Christopher Gwabin Musa a kowane lokaci ya sha nanatawa cewa mulkin demokaradiyya shine mulki wanda ya fi kowane fa'ida ga 'yan Najeriya, kuma za mu tabbatar cewa mun kare wannan tsarin mulki.
To, kome masana siyasa ke cewa kan haka? Professor Dr. Abubakar Kari, masanin kimiyyar siyasa ne a Jami'ar Abuja.
To, a karantawan tana kan gaba kwarai da gaske, kamata yi sojoji su gaba da biyayya ga shugabannin farar hula, su gaba da kare demokradiyya. Duk da abubuwan da suke faruwa, mulkin soja fa ba zaɓi ba ne. Duniya ta canza, an riga wannan shafi na mulkin soja.
Professor Dr. Abubakar Umar Kari, Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
An gaida Hassan Mainakaina, masu sauraro kada dai a shafa, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, duk da aka yi ra'ayi, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba miƙe kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba.
Masu tsare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Muhammad Ibrahim Kwali zan gabatar.
Al'umma ta kawo ma jaman tsaro goyon baya ba, duk irin hikimar ki, duk irin da ya kamata suka yi karatu na su kawo tsaro, to za a samu karanci cikin wannan aiki.
Muhimmancin wani abu wanda ka iya sawa zaman lahashi dore, mutane ku kula da ilimi, ku bar sakin yaran ku sagaga, yau duk wanda ya taimaki ɗa ne kamar ya taimaki ƙasa.
Idan an karɓi adalci, to insha Allah za a samu zaman lafiya.
Haɗa kan masu ruwa da tsaki domin wanzar da haƙƙin zaman lafiya a wasu sassan kan iyakokin jamhuriyar Nijar da ƙasashe makwabta shine batunmu na yau. A dakace mu.
Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa, rikici duka suke jawowa.
Madalla, masu ware sha'anin tsaro da zaman lafiya na ci gaba da zama kalubale a yankin Sahel, musamman ma wasu sassa na kasashen Mali da Chadi da Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar, al'amarin da ke barazana ga haƙƙi da 'yancin walwalar mazauna yankin. Yanzu haka dai, hukumomin mulkin soja a jamhuriyar ta Nijar na cewa sun dukufa wajen gangamin ƙara ilmantar da masu ruwa da tsaki kan mahimmancin mutunta 'yancin tsaro da zaman lafiya, musamman a tsakanin garuruwa da al'ummomin da ke kan iyakar ƙasar ta jamhuriyar Nijar da ƙasashe makwabta. Sai dai wasu daga cikin masu ruwa da tsakin da suka halarci guda daga cikin taruka da gangamin faɗakarwa da mahukuntan mulkin sojan suka yi a baya-bayan nan a yankin jihar Tawa sun ce shugabanci bisa adalci shine ginshiƙin wanzar da zaman lafiya da tsaro a tsakanin al'umma. Abokin aiki Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni ya haɗa mana rahoto akan wannan yunkuri na mahukuntan jamhuriyar ta Nijar da kuma tasirinsa ga 'yancin walwalar al'ummar ƙasar da ma ƙasashe makwabta.
Taron ya wakana a ƙarƙashin shugabancin Kaftin Abubakar Alishe na shugaban gundumar birnin Kwanni, tare da halartar magatakardan ofishinsa da magajin nan gari na Alela birnin Kwanni Tsarnawa da Bazaga da sarakunan gargajiya da manyan ma'aikata na bariki na wannan gundumar da sauran jama'a. Ga jawabin da Kaftin Abubakar Alishe ne yi a wurin wannan taron.
Kwanciyar hankali, zaman lahiya shina cikin abu na farin, shine ma na farin wanda yasa a yau soji ina cewa da wannan Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie wanda General Abdourahmane Tchiani yake shugabanci a nan ƙasar mu ta Niger, shi ya kai mu ga wannan matsayi bisa kan wannan zamantakeya ta zaman lahiya wadda ita ce ta farko da ta zuga shi ta ɗaukan mai hankali sosai har ya tashi tun da sanyin safiya ya ɗauki wannan matakin domin neman kare al'umma wadda ta shiga cikin halin yaya zan yi, kuma kowa ya san da haka. In baka gani ba kana jin labari, ko kana gani a tele halin da kasar mu take ciki game da zamantakeya wanda mun ka samu kanmu kanin ranar 26 ga watan Yuli. Don haka, domin ya tabbatar muku da wannan kwanciyar hankali yana tsaye tsayin daka neman shi ga al'ummar kasar mu ta Niger. Shi an mahwarin kwanan baya kun gani a yanar gizo, kun gani, kun ji labari, duk abun da ya kamata a nemo a zo an je an nemo shi kuma yana nan take. Don haka, ku tabbatar da wannan kwanciyar hankali zaman lahiya. Muna fatan Allah ya taro waɗanda sun ka ɓace ya maido su a zamna lahiya.
Sai dai wannan taron ya zo ne a daidai lokacin da waɗansu 'yan bindiga da ba a gane ko su wane ne ba suka kashe wani bawan Allah a washe garin gudanar da wannan taro a ƙauyen Baudi, inda suka iske shi a gidansa suka yi masa kashin gilla, kamar yadda magajin garin Bazagamanu Ibrahim ya yi mini ƙarin bayani.
Yan ta'adda suka zo suka iske wani bawan Allah a gidan shi musamman, suka same shi kuma ba kowane tsakan dare na ba, suka wannan aika-aika kuma suka tsere. Lallai jami'an tsaro da aka hada musu sun kai dauke, amma dadda abin da Allah riga ya kawo ko kahin abin gashin nan sun dai aikata abin da suka aikata, kuma Allah bai sa aka same su ba.
Shi wanda suka kashe yalla dan kasuwa ne ko mine ne matsayin shi a garin na Bauni inda sun kai wannan aika-aika?
Dan kasuwa ne, mai kasuwancin shanu shi kai. Kasuwancin shanu shi ne sana'ar shi.
To kamar yalla ko sun tafi da wasu dabbobi ko kuma sun tafi da wasu mutane?
Daga lokacin da suka zo suka kai wannan aika-aika aiki, lalle sun kori dabbobi na gidan kanan da maiya suka kura. Da ikon Allah dai dabbobin ba su tai da su ba, watakila ko wani salo na can nasu. Daga baya dai bisa shan karshen ta duka sun komo gida.
A nasu bangaren shugaban rundunar 'yan sanda na gundumar birnin Kwanichiya da kwamishina Rabi'u Sule, jan hankali ya yi game da muhimmancin samun kyakkyawan dangantaka tsakanin jami'an tsaro da fararen hula don inganta sha'anin zaman lafiya.
Al'umma in ta kawo ma jama'an tsaro goyon baya ba, duk irin hikimar su, duk irin da ya kamata suka yi karatu na su kawo tsaro, to za a samu karanci cikin wannan aiki. To mu rike nan dole sai al'umma ta kama da kanta lokacin da za a samu tsaro mai inganci. Kowa ya zanna lahiya, zaman lahiya kuma shi ne za a samu kwanciyar hankali. Kwanciyar hankali ita ce za ta sa ai aiki na kasa da cigaban kasa, kamar noma da kiwo da aka yi zance yanzu. To nan ku ba su samuwa, dole sai da goyon bayan ku, ba ta yiwuwa sai da goyon bayan ku. Kira yanzu goyon bayan nan ya ne kamata a kawo shi, shi ne sai da hulɗa, hulɗa ta kwarai. Ita kuma hulɗa mai ke kawo ta na farko dai ya kamata a samu cuɗanya tsakanin jami'an tsaron da ake gani da kaya, wasu suna ji tsoronsu da mara hulɗa. Ita kuma cuɗanya ba ta samuwa sai an zo kusancin juna. Ko mu ɗauki ƙafa mu zo wajen ku, ko kuma ku ɗauki ƙafa ku je wajen mu. Ko harin kenan yau ma ku gama tsaho don mu waye mutane kai. Ku gani mu gani ku, muna wuri guda ana tattaunawa, kenan yana sa tsoro ya hita.
Duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansun ta, za su yi sha'awa su ziyarce ta, da ƙafarsu su zo su yi kallanta.
A nasa bangaren wakilin mai martaba Alhaji Muhammad Salifu Sardauna sarkin birnin Kwanni a wurin wannan taron cewa da ya hayyabe muradi ya gayawa mahalarta taron da suka hada da hakimai, malamai, manoma da makiyaya kungiyoyin mata da na matasa na wannan karkara tare da 'yan kasuwa, da cewa fa neman ilimi na daya daga cikin ababen da ke wanzar da zaman lafiya.
Abinda muka bada ga mutane zaman lahiya na kamu yau, duk abinda zaman lahiya bai kawo tashi hankali bai kawo shi, kuma muhimmancin wani abu wanda ka iya sa zaman lahiya shi dore, mutane ku kula da ilimi, ku bar sakin yaran ku sagaga. Yau duk wanda ya taimaki da ne kamar ya taimaki kasa na shiga harkar ilimi, lalle yaro bai son karatu. Karatun ga na boko da na arabiya duk wanda yi su, wani bai isa hijabi shi kai shiga hanya ta lalata. To da Allah ya sa ana da ilimi, to alhamdulillah an huta, duk wani tashi hankali kare shi kai taimaka ma yaran da mata da maza duk a sasu lafiya.
A cewar Mamman Bello wakilin sarkin Fulanin birnin Kwanni, a wurin wannan taron na wanzar zaman lafiya a karkarar Bazaga, yana da kyau a tabbatar da adalci idan ana son samun zaman lafiya, kamin daga bisani ya nemi kauce danganta ta'addanci zuwa wata kabila.
Idan zaman lafiya ake so cikin kasa ko cikin al'umma, abu na farko mai muhimmanci shine adalci, justice veritable. Idan an karbi adalci, to insha Allah za a samu zaman lafiya. Kenan mun ga magana na bangaren hukumomi ne, hukumomi yi su yi abunda a adalci tsakanin al'ummominsu, sannan kada mu yi kuskuren danganta mutanen waɗanda ke kawo tashin hankali cikin al'umma da wata ƙabila. Bandi ba su wakilcin kowace ƙabila, don haka kada al'umma mutane su dinga danganta mangaban litisin kin da ƙabila.
Wannan taron dai na samun ƙoƙarin HACP, Haute Autorité pour la Consolidation de la Paix, da kuma Projet PASO.
Wannan yunkuri na mahukuntan soja a jamhuriyar Niger na wakana ne a daidai lokacin da ƙungiyar ECOWAS mai kula da sha'anin tattalin arzikin ƙasashen nahiyar Afirka ta Yamma ta janye takunkumin tattalin arziki da ta kakaba wa jamhuriyar ta Niger tun a watan Yulin bara, biyo bayan kifar da shugaba Mohamed Bazoum da sojoji suka yi. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan mataki na ECOWAS da kuma wancan yunkuri na mahukuntan soja zai yi tasiri ga sha'anin yanci da walwalar al'ummar jamhuriyar Niger da ma kasashe makwabta ta fuskar tsaro. Masu hare karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bakwa na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A kasa duka mai mulkin kanta, an so a tara da mutananta.
To madalla, an gaida Mahmud Ibrahim Kwari da shirin yan kasa da hukuma. Masu sauraro, kafin mu ci gaba sai a dan shakata da wannan.
Allah sarki jara, Allah jara, yau komai ya tsada, shinkafa ta tsada, gero ya tsada, bawake ya tsada, masara ta tsada, dawa ta tsada, waken suya tsada, gyaɗa ta tsada. Tsada sufuri ne, tsada dabobi, tsada kai komai ma tsada. Idan ka sai abu yau ka koma gobe yana linkawa. Allah jara, tabaraka sarki jara, taimaka mana Allah ba dan halin mu ba.
Ya ubangiji ya kai mana dan sayyidul wara, kai yulul bashari,
sallaka na cikin hali na wuya.
Allah ya yi fama lamarin ruwa. Masu sauraro, lokaci ne na labarin wasanni.
Kungiyar kwallon kafar mata ta Super Falcons ta Najeriya ta doke takwarta ta kasar Kamaru a wasa ta biyu ta neman gurbin gasar wasannin Olympics na bana da aka fafata yau Litinin a Abuja, babban birnin kasar ta Najeriya. Sakamakon wasan na yau dai ya kara haskaka fatan Najeriya na samun gurbin gasar ta Olympics
yayin da ta sami kaiwa matakin karshe na wasannin bayan da wasan su ta farko da suka buga a birnin Douala ranar Juma'a ta karkare a kunnan doki ba wanda ya zura kwallo. Akwai yuwuwar Najeriya za ta kara da kasar Afirka ta Kudu a wasan su ta gaba a fafutukar neman gurbin gasar wasannin na Olympics na bana a birnin Paris na kasar Faransa. Takara na kara zafafa kan zawarcin shahararren dan wasan Najeriya Victor Osimhen da ke taka leda a kungiyar Napoli ta kasar Italiya, yayin da kungiyar Arsenal ta bi sahun kungiyoyin da ke fafutukar samun dan wasan. Rahotanni na bayyana cewa Arsenal din ta shiga gasar samun Osimhen ne da karfin gaske, inda ta bayyana shirinta na cika dukkan bukatun dan wasan na biyan sa albashin fan 250,000 a kowane mako. Kafin shigar Arsenal din, kasashen Chelsea ta Ingila da PSG ta kasar Faransa ne ke kan gaba a farautar Osimhen, ko baya ga wasu manyan kungiyoyi da ake rade-raden suna sha'awar dan wasan. Tauraron dan wasan ya haska sosai a zaman sa Napoli, inda ya zura mata kullaye 26 a cikin wasanni 32, ya kuma taimaka mata ta lashe kofin gasar league da ta dauki tsawon lokaci ba ta lashe ba. Kungiyar kwallon kafar Everton ta Ingila ta sami sassauci akan hukuncin da aka yanke mata na zaftare mata maki 10 a gasar Premier, inda a yanzu aka mai da su maki 6. A cikin watan Nuwamba ne aka yanke wa kungiyar hukuncin saboda samunta da laifin karya dokokin hada-hadar kudade da kasuwanci a cikin shekara ta 2021 zuwa 2022, to amma kuma kungiyar ta daukaka kara. Hukuncin na zaftare mata maki 10, wanda shine mafi girma a tarihin gasar Premier, ya sa Everton din wadda ke ta 14 a teburin gasar ta koma ta 19, inda take fuskantar barazanar faduwa daga gasar. To sai dai kuma rage tsananin hukuncin da aka yi zuwa maki 6 a wannan makon, ya sa kungiyar ta koma ta 15 a teburin gasar. Yanzu haka kuma kungiyar na fuskantar barazanar yiwuwar wani hukuncin na rage mata maki, bayan da aka tuhume ta da koma karya dokar karo na biyu a cikin kakar wasanni 3 daga shekara ta 2022 zuwa 2023. To karshen labaran wasannin kenan, mu kasance lafiya.
Madalla an gaida Murtala Faruk da labarin wasanni masu tsaro, da haka muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice.
To wani sojan Amurka na sama ya rasa ransa bayan da ya cinnawa kansa wuta a kofar ofishin jakadancin Isra'ila da ke nan Washington DC, inda ya ambaci cewa ba zai iya ci gaba da sa hannu a kisan kyashi da ake yi ba. Aaron Bushnell, mai shekaru 25, wanda ɗan asalin birnin San Antonio ne a jihar Texas, ya rasu bayan raunukan da ya samu a jikinsa sanadiyar wutar da ya cinna wa kansa, kamar yadda 'yan sandan birnin na Washington DC suka bayyana a yau Litinin. Sojan ya tunkari kofar shiga ofishin jakadancin na Isra'ila ne da misalin karfe 1 na ranar Lahadi, inda aka gan shi yana watsa bidiyon kisan kan nasa kai tsaye ta kafar Twitch, kamar yadda wani wanda ya shaida wa kamfanin jallancin labarai na Associated Press ya ce. Hukumomin tsaron sun ce mutumin ya ajiye wayar hannunsa ne a ƙasa, ya kwara mai a jikinsa, ya kuma cinna wuta. Tuni dai aka sauke bidiyon daga kafar, amma hukumomi sun ce sun kwafi bidiyon. A yau Litinin, ofishin Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya ce dakarun Isra'ila sun miƙa wuya, wato sun miƙa wa majalisar kula da yaƙin ƙasar tsare-tsaren yadda za a kwashe Falastinawan da ke zaune a yankin zirin Gaza, da kuma tsarin yadda Isra'ila ke shirin kai samame ta ƙasa. Sanarwa ta biyo bayan wani alwashi da Netanyahu ya sha na daukan matakin tura dakarun ƙasa cikin garin Rafa da ke kudancin Gaza, inda sama da rabin al'ummar Gaza ke samun mafaka daga yakin da ake yi. Sai dai wannan sanarwa wacce aka fitar a yau Litinin bata bayyana ƙarar inda za a wato mayar da Falastinawan ba idan a kwashe su daga yankin na Rafa. Majalisar Dokokin Hungary ta amince da muradin Sweden na shiga kawancin kungiyar tsaro ta NATO, lamarin da ya kawo ƙarshen watanni 18 da a kwashe ana kwan-gaba-kwan baya, yayin da ƙungiyar ta NATO ke ƙara ɗaukan matakai tun bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Gwamnatin Hungary ta miƙa tsare-tsarenta na amincewa da shiga ƙasar ta Sweden ƙungiyar ta NATO tun a shekarar 2022.
To masu sauraro, da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci.
sai kuma da wato na ƙarshe a jerin shirye-shiryen mu a yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya tana gabatar da shirin ya karanto labaran duniya, sai Fiona Nandudu da ta bada umarni da injiniyan mu na yanzu Mr. Patrick Beya. Hawu Sharif ke muku fata alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya, sai da safin ku.